吧唧，没养狗呀。A yayin da shekara ta 2022 ta soma a dabo, za mu kawo muku bitar muhimman abubuwan da suka faru a cikin shirin a shekarar nan mai ban kwana. Jama'a assalamu alaikum. A cikin shirin baki mai yanka wuya na farko a wannan shekara ta 2022, mun soma ne da jin ra'ayoyin 'yan Najeriya kan yadda suke zargin kasawar gwamnati musamman a sha'anin tsaro.
Ba za mu manta fyaɗe kisan gilla, sace mutane, tsadar rayuwa, ƙona gonaki da kashe 'yan arewa da aka yi a kudu ba.
Matsalolin da muka samu, ha'inci da kuma rashin tafiyar da shugabanci na gari, ba ƙasan da aka raina talaka kamar ƙasar Najeriya. Kuma ba wajen a Najeriya, ba wajen da aka raina talaka kamar arewacin Najeriya.
Gazawa da yawanci 'yan Najeriya suke ganin cewa wannan gwamnati ta yi ba a ta fannin tsaro, ta yadda har masu adawa da ita da ma masu goyon bayanta da dama suka dawo daga rikiyarta, ko kuma suka yi ta korafi da nuna gazawarta saboda lalacewa da abubuwa suka yi a ta fannin tsaro, musamman ma dai maganar nan ta garkuwa da mutane da don neman fansa da kashe-kashe da ake ta yi.
To sai dai hakan bai hana bayyana fatan da 'yan kasar suke da shi ba a yayin da aka shiga sabuwar shekarar.
Na farko matsalar tsaron a ce yau ta kau, a ce Allah ya taimake mu, wannan harkar ta tsaro an shawo kanta. Sannan na biyu hawa farashin da ake ciki a Najeriya, shi ma a ce yau Ubangiji Allah shiga cikin al'amuran, Allah sai sai ta al'amuran, talaka ya samu sauki a cikin wannan da muke ciki.
Fatanmu ya zama cewa gwamnati ta dubi yanayin da al'umma suke ciki, na talauci, na tashin hankali, na bala'i, su sassauta mana.
A cikin watan na Janairu kuma ƙungiyoyin farar hula suka yunkura domin ƙalubalantar albishirin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi musu a ƙarshen shekara ta 2021 na cire tallafin man fetur, wanda hakan ke nufin ƙarin farashinsa.
Kullin sai a ce wai ana ba da wani wai tallafi na shigo da mai, wa ake ba wa tallafin? Ita NNPC din ake ba tallafi ko wa ake ba wa? Na farko kenan. Sannan na biyunsu, ya kamata ma a zauna a daddali a ƙasar nan a gaya wa 'yan ƙasa, shin man fetur din da NNPC take shigo da shi a ina take samun kuɗin da take shigo da man fetur din nan? Ɗanyen man da take ɗiba adadi nawa take ɗiba take fita da shi? Sannan kuma ya take siyo shi wannan wankakken mai da ake shigo ake kawo shi ƙasar nan? To wannan abu mun ce da mutanenmu da suka yi muka shirya dutsunan shirin da muka yi a saurara, amma kowanne su ci gaba da mitin a jihohinsu, saboda mun san magana cewa aka yi an dakatar zuwa lokaci, ba cewa aka yi an yanke gaba ɗaya ba. Mun san za a ji a kuma tsaro wata saɓatta juyarta ne ƙarshenta a daidaita. Da haka mun ce kowa ya zama on standby, ana kallonsu da sun zo da wani abu makamancin wannan a sake fitowa a jajirce a ce ba a yarda ba.
A makon farko na watan Fabrairu, gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal ya fito karara ya bayyana ƙudurinsa na tsayawa takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar PDP. Yana mai bayyana ra'ayin cewa shi ne ya fi cancanta da shugabancin ƙasar.
Ɓangaren shari'a, ɓangaren majalisa da kuma ɓangaren gwamnati, waɗanda su ne ɓangaren ruka guda uku na gudanar da mulki na demokuraɗiyya. Kowannensu in ka duba akwai cancanta da Allah ya bani a cikin waɗannan ɓangarorin. Ƙari ga wannan kuma, ana magana cewa a samo waɗanda shekarunsu ba su yi nisa da yawa ba. Ni ba zan kira kai na saurayi ba, amma kuma ba zan kira kai na tsoho ba, saboda haka ya zama kamar wata gada ko kuma wata mahada wadda ke tsakanin matasa da kuma wadanda suke tsofaffi. Kusan duk wanda ke neman wannan matsayin a hali yanzu, wanda suka riga suka ambata suna nema, ko wanda suka ambata sun zo suna tuttuba, ba wanda yake da ƙananan shekaru da ya kai ni, wanda shekaruna duk da duk ayyukan nan da na yi, duk sanin Najeriya da Allah ya bani, har yanzu shekaruna 56.
A cikin watan na Fabrairun ne kuma tsohon gwamnan jihar Kano Rabiu Musa Kwankwaso da ke cikin jam'iyyar PDP a lokacin ya jagoranci ƙaddamar da wata ƙungiyar fafutukar siyasa a Najeriya domin ceto ƙasar daga abin da suka kira halin niyasin da take ciki. Farfesa Rufa'i Alƙali da cikin jigajigai daga jam'iyyun siyasa daban-daban da suka haɗu suka kafa ƙungiyar.
To ganin cewa ƙasar tana so da dame ɗin, shi ne muga ya kamata zaɓi ɗin guda biyu ne, ko kowa ya zanna gidansa ɗakinsa ya zanna yana shiru ko kuma yana da koke-koke yana tofa Allah tsine ko kuma mu tashi mu hada gangami mu hada kanmu mu ga ta inda zamu taimaka ceto kasar mu. Da wannan lokacin da muke magana ana samun kiraye-kiraye daga sassa daban-daban, wadansu suna cewa suna son kasar su ta kansu, wadansu suna so a kori wadannan mutane daga wannan gefin kasa a bai da shi wata gefin kasa. Ana kashe-kashen mutane kuma ana maganganu manya-manya musamman ma abin da fitar mana hankali mutane da aka zaba, maimakon su ne ya kamata su yi magana mai kyau na hada hankalin jama'a, su ma suna cikin masu tada hankalin jama'a a irin furshin da suna yi a kullum wakiyar siyasa kenan.
Kalaman ministan shari'a Abubakar Malami sun janyo masa jangwam a jihar Sokoto a watan Maris, sa'ad da ya ambaci wani da sunan shugaban jam'iyyar APC na jihar, alhali lamarin takaddamar shugabancin na a gaban kotu.
Chairman zaɓaɓɓe na jam'iyyar APC na jihar Sokoto, chairman tabbatacce wanda shari'a ta tabbatas, Alhaji mai nasara Sani. Mun bayyana Sokoto saboda an saki ran shugabanni na gari, shugabanni na alheri, ba shugabanni na tsiya ba ko tsiya-tsiya, shugabanni masu gina ga masu gina al'umma ba masu rusa su ba, kuma shugabanni na tamu ba irin tasu bace.
Isa Sadiq Acida shine shugaban jam'iyyar ta APC da aka ayyana a jihar daga bangaren tsohon gwamna Sanata Aliyu Magatakardawa Makko.
Case din ga hoyana wurin appeal court a matsayin na chief law officer, shi ya nuna kenan duk wannan da aka aikata cikin shari'a a Najeriya shi yake aikata ta. Muna son malamin shi fahimce nan waje har Sokoto da ba shi hakke bace. Sannan mun ga abin da ya faru lokacin da aka yi zaben kananan hukumomi a jihar Kebbi. Mun ga abin da ya faru ga Runhwatai, mun ga ya kasa kawo Runhwatai, mun ga bala'in da an kai a Runhwaci. To muna fatan ba wannan hushin ne yake son shi zo shi samke gare mu, domin ba mu ƴan jihar Sokoto mun haka sai Runhwatai ba a jihar Kebbi. Sannan abin da ba mu mamaki ne ya zama alkali ga abin da a gaban kotu wurin campaign na siyasa. Ai mun yi kira ga mai girma shugaban Najeriya da ya cire shi domin bai cancanci zama ministan shari'a ba, inda har zai zo shi irin wannan a gaban campaign. Ka tuna malami ya yi rantsuwa cewa zai yi adalci ga dukkan ɗan Najeriya.
Har ila yau a cikin watan ne kuma wata takaddama ta ɓarke tsakanin jama'ar kudu da arewacin Najeriya kan tsarin mulkin karɓa-karɓa, inda 'yan kudu ke ganin lokacinsu ne ya kama bayan shekaru 8 na mulkin shugaba Muhammadu Buhari.
Mun yadda muna shan wuya, wannan ba ni da ja. To amma idan muka sake komawa ruwa, wannan gangancin da za mu yi tsalle na biyu za mu yi, yanzu za mu yi tsalle na uku, shine a ɗauki mulki a baiwa. Ni banna suka ɗan kudu ya fito, ɗan arewa ya fito a kowace jam'iyya. Ai primary election a zo a yi zaɓe wanda Allah ya ba shi ya ci da ƙuri'a. A mutane ai sun suka zaɓa, kuma ko me shafe su suka jiyo. Amma a ce an yi zaunin an bai wani guri, wai wani guri ba su da haƙƙi, kuma ƙasarsu ce suna da ƴanci, wace a kan me?
To sai dai ba 'yan kudu kaɗai ba, har ma da wasu 'yan arewa kamar tsohon gwamnan jihar Kano Ibrahim Shekarau sun bayyana goyon bayan tsarin na karɓa-karɓa.
Sai yanzu a ƙasar nan muna da ƙaiƙayin yarda da juna, kuma tilan ne tunda Allah ya haɗa mu ƙasa guda, mu yi duk da za mu a hankali na yarda da juna ɗin nan. Wato kowa a ba shi dama ya ji cewar da ƙabilarsa da addininsa da yankinsa su ma 'yan Najeriya ne, kuma a ba su dama. Domin in ɗan garin naka ya zama bai aiwatar da abin kirki ba, mai amfanin sa.
Na fahimce ka dai kenan kai kana goyon bayan karɓa karɓa kamar yankin arewa ta yi a miƙa ma.
To amma ya zama na cewar kowace jam'iyya ta kalli yanayin ta. Yanzu a APC misali, ɗan arewa Bahaushe Musulmi ya yi shekara 8. Mu jingine zancen ya yi daidai ko bai daidai ba, ya iya ko bai iya ba, wannan abu ne na ra'ayin da kowa yana da dalilinsa. Amma wakilci na mutum ya ji cewa nasa ne ike yi yana da muhimmanci.
A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa, inda za mu kawo muku kashi na biyu na bitar muhimman abubuwan da suka wakana a siyasance a wannan shekara ta 2022 mai ban kwana. A madadin Jumbe Hamza da ya daidaita mana sautin shirin, Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.